Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 16 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labaran duniya.
Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asia ta zarta jimlar adadin mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar COVID-19. Kwararru a fannin yanayi na gargadin cewa mahaukaciyar guguwar Sally za ta haifar da mummunan ambaliyar ruwa yayin da take dusar sassan yankin gabar tekun Gulf na Amurka a yau Laraba. A kasar Japan kuma a yau Laraba aka zabi Yoshihide Suga a matsayin Prime Minister kasar.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da yadda jami'an tsaro ke gayyatar waɗanda suka bayyana ra'ayinsu kan al'amuran da suka shafi ƙasa. Matakin da suka ce yana take haƙƙin faɗin albarkacin baki, inda baya-bayan nan jami'an tsaron farin kaya na DSS suka gayyaci wani ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Alhaji Mahadi Shehu.
Wannan dai kawai ana yi su ne saboda a nuna musu ƙarfin mulki da kuma hana su faɗan albarkacin bakin su wanda kundin tsarin mulki ya ba su.
To ko yaya masana shari'a ke kallon wannan mataki na gayyata da hukumomin tsaron ke ɗauka?
To wani lokaci waɗanda suke magana sukan yi maganganun da watakila mahukunta sai su ga kamar magana ce da za ta tada hankalin mutane, amma mahukunta suna amfani da ƙarfin da suke da shi na iko don a hana mutane faɗin abin da yake shine damuwarsu.
To za ku ji cikakken bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka muna tafa da shirin ciwon ya mace da kuma wasu kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asia ta zarta jimlar adadin mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar COVID-19. Kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau Laraba a lokacin da hukumar lafiyar India ta sanar da cewa an samu mutum 90,123 da suka kamu da cutar da kuma mace-mace 1,290 a cikin sa'o'i 24. Bisa ga alƙalaman da jami'ar Johns Hopkins ta tattara, yanzu India yana da jimlar mutum miliyan 5,20,359 da suka kamu da cutar, ciki har da mace-mace 82,066 a ƙasar mai yawan al'umma kusan biliyan 1.4. Kasar ta ba da rahoton samun mutum miliyan 1 da suka kamu da cutar tun daga 5 ga watan Satumba, a lokacin da ta samu mutum miliyan 4 da suka kamu da cutar ta COVID-19. India na daga cikin kasashen duniya da suka sanya tsauraran matakan kulle a watan Maris a farko-farkon farawar annobar, lamarin da ya sa harkokin tattalin arzikin kasar kusan tsayawa cik. Karuwar yaduwar cutar da zuwa ne bayan da kasar ta fara sassauta matakan kullen da ta sanya. Kwararru a fannin yanayi na gargadin cewa mahaukaciyar guguwar Sally za ta haifar da mummunar ambaliyar ruwa yayin da take dusar sassan yankin gabar tekun Gulf na Amurka a yau Laraba. Cibiyar sa ido kan mahaukaciyar guguwa da ake kira NHC a takaici ta ce muguwar guguwar ta sauka yau Laraba da safe a kusa da garuruwan Gulf Shores da Alabama da ke gabar teku dauke da iska mai gudun kilomita 165 cikin sa'a daya, abinda ya sa ta zama mahaukaciyar iska a mataki na biyu a ma'aunin guguwa mai matakai 5 zama da muni. Cibiyar ta NHC ta fitar gargaɗin mahaukaciyar guguwa ga mazauna yankin iyakokin Mississippi da Alabama zuwa sassan yankin arewacin jihar Florida, yayin da mahaukaciyar guguwar Sally ta dushi arewacin yankin. Kwararru a fannin yanayi sun ce yankin zai fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya mai yawan santimita 20 zuwa 30 tsawon yinin yau, da kuma wasu wuraren da ake hasashen za su samu ruwan sama mai yawan santimita 88, abinda zai haifar da mummunan ambaliyar ruwa na tarihi. Haka kuma ana sa ran samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a cikin arewacin yankin zuwa jihohin Virginia da North Carolina da kuma South Carolina. A yau Laraba aka zabi Yoshihide Suga a matsayin Prime Minister kasar Japan. Suga dan shekaru 71 da haihuwa ya nuna ban girma a lokacin da ƴan majalisar wakilan Japan suka zabe shi. Sakamakon kada kura'ar da aka yi a yau Laraba abu ne da kusan aka sani zai faru bayan da jam'iyyar LDP ta zabi Suga ya zama shugaban jam'iyyar a jiya Talata. Bisa tsarin majalisar dokokin Japan, jam'iyya mai mulki ce ke zaben wanda zai zama prime minister. Yawancin lokuta shugaban jam'iyyar ne ke zama. Jam kadan bayan zaben sa, Suga ya gabatar da majalisar ministocin sa da galibanta masu rike da makamai ne a gwamnatin da ta shude, ta Shinzo Abe, ciki har da ministan harkokin wajen kasar, Toshimitsu Motegi, da ministan kudi, Taro Aso. Mata biyu ne kawai a majalisar ministocin sabon prime minister. Suga dai ya gaji mulkin kasar da tattalin arzikin ta yaji jiki sakamakon annobar coronavirus da ta sa akan dole aka dage gasar wasannin Olympics ta Tokyo da aka dade ana jira zuwa shekarar 2021.
Ba gaida Maryam Dauda wacce nan ba ta jima ba za ta sake dawa da karshen labaran duniyar. To a Najeriya ganin yadda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke gayyatar wasu ƴan ƙasa game da kalaman su ya sa kungiyoyi da wasu masu ruwa da tsaki kan sha'anin kare haƙƙin bil'adama suka fara nuna damuwa ko da yake wasu masana shari'a na ganin hukumomin na da ƙarfin ikon daukan matakan kare duk wani abu da zai iya tada husuma amma suna ganin ana kuskurewa wajen irin hanyar da ake bi idan an tashi daukan matakan. A bayan ne dai hukumar ta DSS ta gayyaci wani dan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun wato Alhaji Mahadi Shehu bayan wani sharhi da yake kan yanayin da kasa ke ciki. Ga karin bayani a wannan rahoto na musamman da wakilin mu da Amurka Isa Lawal Ikra ya aika mana daga Kaduna.
A ƴan kwanakin nan dai hukumar jami'an tsaro ta farin kaya DSS ta gayyaci tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Nigeria Dr. Obadiah Mai Lafiya da kuma tsohon kakakin majalisar wakilan tarayyar Nigeria Gali Umar na Abba. Sannan kuma sai gashi a farkon wannan mako ma ta gayyaci wani dan kasuwa Alhaji Mahadi Shehu dukkansu dai akan kalaman da ake ganin sun furta game da gazawar gwamnati a harkar tsaro. Wannan yawan gayyata da hukumomin tsaron ke yi kuma shi yasa shugaban kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adaman da ake kira Amnesty Support Group a Turanci kuma mamba a kungiyar Amnesty International Alhaji Musa GK ce wannan ka iya gurgunta demokradiyar wannan kasa.
Na farko da ya saba ma kundin tsarin mulki saboda wani abu ne wanda ya shafi ƴancin su na in sun ga an yi ba daidai ba ko kuma su an karar da mutane kan wani abu wanda ake gani gwamnati na yi wanda bai dace ba. To ka wannan yana nuna al'umma nan gaba ba za su iya fitowa su yi magana na abin da suke gani gwamnati ta yi ba daidai ba kenan.
Alhaji Musa ji ko suna ganin kamar ana fargabar kada kalaman su ta da a hankalin wasu ne kuma kasar ta kare ya mutsewa.
To menene wanda bai faru ba a kasar kuma menene wanda ba a yi ba? Wannan dai kawai ana yin shi ne saboda a nuna musu karfin mulki da kuma hana su fadan albarkacin bakin su wanda kundin tsarin mulki ya ba su.
Masana harkokin tsaro ma dai na ganin akwai bukatar jami'an tsaron Najeriya su guji daukar matakin da ka iya kawo koma baya. Manjoyi Hayashin Kwamir Taya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi.
Bai yiwuwa mutumin da ya yi zargin wasu sun yi wani abu wanda yake na banna ya zama kuma shi ne abin tuhuma maimakon wanda aka yi zargi a kansa su neme shi su tantance bayanan da aka yi su yi bincike su sa ido. Kaga irin dalilin da ya sa kenan talaka baya son ya ba jami'an tsaro bayanai na sirri ko kuma wanda za su taimaka musu kamar irin maganar da shi mai lafiya ya yi ta ina ne wannan zai jawo ta rigima. Na biyu kuma kamar wanda shi ma Gali na Abba ya yi bayanin shi haka nan maganar da Mahadi ya yi akan gwamnatin jihar Katsina shi ma ya bayani ta ina ne wannan bayanai za su samar da wani hargitsi. Ai abu ne wanda yake na mulkin demokrasi iya kuma ana bayyana wani abu ne wanda yake faruwa na sirri wanda ya kamata a dau mataki akai.
A tsari irin na demokradiya dai ko na dan kasa na da ƴancin tofa albarkacin baki game da yadda gwamnati ke gudana a fadin kasa baki daya. Sai dai kuma gayyatar da jami'an tsaro ke yi wa ƴan kasan zai iya take wannan haƙƙi da suke da shi. Inji lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista Elzubair Abubakar.
Ana tafiya ne karkashin constitution na Najeriya wanda ya ba da dama ga kowane dan kasa ya faɗi albarkacin bakin sa
To amma in za ka yi magana ba kowace magana ce za a ce kana da daman ka yi ta ba. To wani lokaci waɗanda suke magana sukan yi maganganun da watakila mahukunta sai su ga kamar magana ce da za ta tada hankalin mutane. Amma mahukunta suna amfani da ƙarfin da suke da shi na iko don a hana mutane faɗin abin da yake shine damuwarsu. To a gaskiya yin haka din ya saba ma tsarin doka, iyaka in mutun yayi abu ne wanda ba daidai ba a gurfanar da shi a gaban kotu. Amma yadda ake sa mutane a kama su a kai su DSS har ma a sa su yi wani rubutu wanda zai hana su yin magana, wannan ba daidai bane. Watakila ana son a tsorata mutane ne kuma a hana su yin magana da ta dace. A gani na wannan ya saba ma tsarin dokan kasan.
To ko me jami'an tsaron ke gayawa waɗanda suke gayyata ga kalaman da suka furta? Dan kasuwa Madi Shehu ɗaya ne daga cikin waɗanda aka gayyata a cikin wannan mako da muke ciki.
Bayan dai na shiga minti 15 na farko gaisuwa ce ta irin bako ya tada bako. Minti 44 na gaba kamar penti ne yema Najeriya. Ya nuna cewa ba inda ba a samun matsala a rayuwa. Kuma ita babu wata matsalar ta gagari gyara. Kiran da ya shine a cikin wannan hali da aka cike na Najeriya na ƙasa. Da matsaloli daban-daban na siyasa na zamantakewa na addini na tattalin arziki kasa ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina kasa da gyara ta.
Tun farkon fara wannan gayyace-gayyace da jami'an tsaro na farin kaya DSS suke yi wa wasu 'yan kasa musamman dai akan kalaman da suka furta dai hukumar bata fito ta fayyace dalili da kuma takin da take dauka game da irin waɗannan furci da ake ganin manyan kasar nayi ba illa dai fa da shugaban kasar da ta kare wannan gayyatar da tace akwai kalaman da za su iya kare jika maganar matsalar tsaro a wannan kasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta ba gwamnatin shugaba Donald Trump izinin kawo ƙarshen shirin ba da kariyar jinƙai da Amurka ta ba kusan baki 300,000 daga ƙasashen Sudan da Nicaragua da Haiti da kuma El Salvador. Hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta tara ta yanke ranar Litinin zai shafi mutane daga ƙasashen hudu da ke samun kariya ta wani ɗan lokaci da ake kira TPS a takaici, wadda ke ba su damar tsawaita kasancewarsu a Amurka. Wasu da yawa daga cikinsu sun zauna a Amurka kusan tsawon rayuwarsu kuma sun haifi 'ya'ya a Amurka. TPS dai wani shirin ba da kariyar jinƙai ne wanda Majalisar Tarayya ta kirkiro, wanda kuma ma'aikatar cikin gidan Amurka ke badawa. Shirin na kare mutane daga ƙasashen da ake yaƙi ko suke fuskantar wani bala'i ko wani mummunan yanayi, kuma yana ba su damar zama da yin aiki a Amurka ba tare da barazanar mai da su ƙasashensu ba. An yi shirin ne da nufin kaiwa ga lokacin da ƙasashensu na asali za su iya karɓar su. Idan aka aiwatar da hukuncin da aka yanke ranar Litinin, waɗanda ke cin moriyar shirin ba da kariyar TPS daga ƙasashen hudu da suka shiga Amurka ba bisa ka'ida ba, za su koma matsayinsu na baƙi marasa takardun zama ƙasa, kuma za a iya mai da su ƙasashensu. Waɗanda kuma suka shiga ƙasar bisa ka'ida za su koma matsayinsu na baƙi tun farko kafin a ba su kariyar TPS, sai dai idan wa'adin takardunsu ya ƙare. 'Yan rajin gwagwarmayar samar da zaman lafiya ta Sudan ta kudu Rita Lopidia Abraham ta samu lambar yabon samar da zaman lafiya ta mata ta shekarar 2020 a jiya Talata daga cibiyar samar da zaman lafiya ta Amurka da ke Washington. Rita ta fadawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa gwagwarmayar ta samar da zaman lafiya a Sudan ta kudu jan aiki ne mai cike da barazana daga mazan da ke kan teburin shawarwari. Wani lokacin idan kai magana da bangarorin biyu kuma ka fadawa hukumomi gaskiya, mutane ba sa fahimtar ka, a cewar ta. Abin takaici ne saboda babban burin shine samar da zaman lafiya a ƙarshe, amma ba haka lamarin yake ba da bangarorin Sudan ta kudu da ke fada. Za a ba Rita kuɗi $10,000 da za ta yi amfani da su a duk lokacin da take so, kuma cibiyar za ta karrama ta a wani biki da za a yi a shekarar 2021.
Tumadalla a gaida Maryam Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan ga shirin mu na gaba wato ciwon yamace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Amma kun je gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata muzantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazan su tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau zamu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. Ai sauraro lafiya.
Azabar da ake yi wa yara ta yawa. Wallahi akwai matan da kasan mun sun rage a taka fafana. Ka kace ai dan ba shi ban wallahi landin. Kamar na koro bayanin na gaban wanda dakin banne na je inda bani kowanne bangare yana ne nani. Rawa ce shi takawa. Ba bangaren mu ta kawai ba, dukkan ta society akwai role din da ya kamata ta tsine. Kawai na so ne gumba a duniya sai dai an mutane kake yi wa magana sai a kai a farko sun faka ta sai miki duk zanki sukan ki da kika akan layi kike ba ni da ja illa kace kare gani da fadadawa kin ga injin dauko ina magana ne bangaren mata ko kuma na zo kan magana kike ko ba ci ina magana akan ilwa ita da kishi ta ba ma ballan ta na da ba ho to kin da wannan sai magana ta ki ta zo sai ni kokarin imani wata kasa in kayi kishiyarin da wani ma Allah zai ba ta lada in ki rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta akan tarbiya daga gidan da ta fito na iyayen ta kai ga wannan kashin da muguntar ba sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na ce maka a dan wani karatu dana na ce makawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na to kin ga in ba ka ga practically a gidan ka ana yi ba in ba da tarbiya ba ce komai ilimin ka wata ba ba ka iya ilimin to ballan dana kyautayi ko yasa ake yi ko mu so ko mu ci ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso gidan ku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ka kongo to ce ma inda kika je zaki walwal da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidan ku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je kema wannan abin zaki ji shi da kuɗi to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kike da lutu ba kin ga anan iyayen ta da za su yi tarbiyya sun shigo ne a cikin su mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fi yin role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne wannan su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi gidan nan da nake tattaunawa kai a yanzu shi ma a tsakar wani waɗanda aka samu suka ji wala Allah ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a cikin zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin keso ko in ce mun san cewa muna yin keso kuma ko ba ka zuwa kota a matsayin ka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ban ciki ni kuma su ma da ban ta sai daga su ba ta haɗa su da ruwan da za su gani yanzu in kika shiga ajin yara dan da yake da uwa a kusa da shi ni kuma sa da ban take da dan da ba shi da uwa a gidan babansa dan da ba shi da baba a gidan babansa a furki ce yake saboda babu kauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata ran mun je wani taro na marayu da wa'azi sai ni kirawo yara ina magana sai ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin fara bayani ignorin duk mutanen da suke rayu tare da shi sai ya ce mun ke ma kina da ƴaƴa kana kalle shi kai na ce ni sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki yi tunanin abubuwa cewa game da wannan yaron duk inda yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai yi ciki ne mutu wani ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ta tunanin ashe lalle da Annabi sallallahu alaihi wasallam wai kana fara sa wa maraya sannan mu shafa kan maraya to ashe lalle ko kan da kina ba da wannan bayanin naki sai moment ne kuma da wani bayani wanda nake son shi na mutane shi wala Allah saboda ni a fahimta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da ni da mai kira ta fa kan kafar amma ina san ko da yayin lokaci wanda ni ko da mutum hatta da na gani fa wanda yake da irin wannan su kan su magidanta saboda akwai wata banga da ni ko da ku rasa yan wacce na so take ikan nan kuma da su take an kashe mata auranta nace akan ni ko mata da yawa irin dai abubuwa ne fa su yayin danta da kan kira kike ne amma labarin ta kike cewa idan baki kashe min aure na ba zan iya ce fadawa cikin kushin Allah da kuma in ke ba kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwa da ban san irin ta ba nake gure ni kake mijin shi ya almazu mun abin da nake so mu hannu shaidi da nake so na fada wani gaban ne amma mu kalle su kallon ka cikin hana mu shi ne gaban maza da kansu suke kwanci da dukin wato suke taimakawa mata wajen zuciyar su ta kekeke wajen zuciyar su ta sa imanin su ya kasu tun da daman Allah ya yi ya sa a tunani da wasu abubuwa su ya damu ko wani sanda Allah ya halittu na miji ba ne shi ya halittu na kafa shi ya titi ta shi a yi mai tafiyar abin da nake so a nan shi ne ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da iya aka dinga tafiya har yanzu wani mata tafiya idan ciwon ne ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa na miji wannan shi ne zama cewa ya ɗauki fa duniya da tunaninsa da wani abinsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntinsa da wasu abubuwa daga ƙarshe akwai da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin miji na so ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan jinsinsa sai haka zai kore ni daga ɗakinsa ƴaƴa na kuwa sai dan tunanin anya wannan kuɗi ne ko kin ga anan banda maza da suke tauye misali yanayin wadata suke yi Allah ya ce shi ya ce gurgurin ajikin sa amma ba ki ga muke kanka ya ce wanda wannan zai sa mace to da ta samu kanta inda ba muna wai bawa mace kuzari kai haka bane amma muna so maza su duba su kalli gidajen su su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dan nan sai suka bakin shaki kuma kan da nan sai in kika ba su halaka shi ni ya ta na ba ya bane take nayi mai kuka nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke tuni kan wa mata su hannun su maza da Allah yake suke tuni an rija da kan wa mu da adan da sai Allah yake muku an rija mu da daraja to su ma suna da kiniyar kutubawa da suke bayarwa wajen kekecewa zuciyar mata kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai tun namiji yana jubawa yawanci ana yin abin maza ba ku sani ba gaskiya ne ya ce barasta a nan dama ina da niyya in gangaro kan wannan in na gama da bangaren mace to ai ai ko ga shi ne nake shara ba da sa aisha sai ki kora ba da ba babu komai babu komai shi isa shi magana ne da ke din ta fita sun haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a ce a kasar Hausa muna da wani ayin mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan maniya miki ta rasa a ce ne aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rikimar ɗaya rikimar mace da mijinta ita kaɗai rikimar mugunta
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ba ya ce zai
kara criteria din karin aure a musulunci wadata ne wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren karin gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin manufa da alkumun ba in ka sami ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan kuma ba da baya a lanci nan kawai ba akwai maganar wannan ilimi a ciki akwai maganar wannan sanda ciwon da ya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da kuma wannan financial ability duka na aure ba a kace kwabar wannan so amma idan ka take minimum ne must you always be talking from the masculinism side
to ana tilasta sauraro anan zamu sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe dan ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azzin nake muku fatan alkhairi ma salam
yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
jama'a assalamu alaikum kakadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email akwai na farko ya fito ne daga sani mai langelange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya tace Allah ya sa tattaunawa da aka fara tsakanin gwamnatin Najeriya da shugabannin kwadago na kungiyoyin NLC da TUC kan neman gwamnati ta soke karin kudin wutar lantarki da man fetur ya cimma nasara amin sakonmu na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya tace assalamu alaikum biyoyi Hausa suka da tsohon shugaban kasa Obasanjo yayi wa shugaba Buhari akan bai zo mana da mamaki ba domin malam Bahaushe ya ce laifi tudu ne ka taka naka ka hangi na wani shi ko sakon shawa da murjaucewa yake yi muna fatan gwamnatin Najeriya za ta daidaita da ma'aikatan lafiya domin su janye yajin aikin da suka shiga ganin yadda yajin aikin ke kara jefa majinyata masu karamin karfi cikin wani mawuyacin hali kai da wanda suke ciki a yanzu Allah ya sa haka amin sai sako daga Sade Sa'idu Daura ya ce salam biyoyi Hausa sandama yajin aiki da ma'aikatan lafiya suka yi a Najeriya mako daya a daidai wannan lokaci da tambun al'umma suke fama da rashin lafiya ga wannan annoba ta COVID-19 san bai dace ba muna fatan mahukuntan Najeriya za su gaggauta sasantawa don su ci gaba da aikinsu sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Hamisu Henry Fataskum da Yusuf Muhammad JKM Fataskum suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ku ba mu damar da kuka saba ba mu mi kira ga shugabannin Afirka bisa ranar demokradiyya ta duniya da ta gabata jiya mu dai muna jin maganar ana bikin demokradiyya amma har yanzu dan Afirka sunan demokradiyya yake ji bai gani a aikace ba ya Allah ka ba mu shugabanni masu kaunar mu ba waɗanda muke so ba amin to mun gode sai ku shigo da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service@voanews.com
yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takeice
ma'aikatan lafiyar kasar Indiya ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar COVID-19 kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau Laraba a lokacin da hukumar lafiyar Indiya ta sanar da cewa an samu mutum 90,123 da suka kamu da cutar da kuma mace-mace 1,290 a cikin sa'o'i 24 kwararru a fannin yanayi na gargadin cewa mahaukaciyar guguwar Sali za ta haifar da mummunan ambaliyar ruwa yayin da take dosar sassan yankin gabar tekun Gulf na Amurka a yau Laraba cibiyar sa ido kan mahaukaciyar guguwa da ake kira NHC a takaice ta ce muguwar guguwar ta sauka yau Laraba da safe a kusa da garuruwan Gulf Shores da Alabama da ke gabar teku dauke da iska mai gudun kilomita 165 cikin sa'a daya abinda yasa ta zama mahaukaciyar iska a mataki na biyu a ma'aunin guguwa mai matakai 5 zama da muni a yau Laraba aka zabi Yoshihide Suga a matsayin Prime Minister kasar Japan Suga dan shekaru 71 da haihuwa ya nuna ban girma a lokacin da ƴan majalisar wakilan Japan suka zabe shi sakamakon kada kura'a da aka yi yau Laraba abin da kusan aka sani zai faru bayan da jam'iyyar LDP ta zabi Suga ya zama shugaban jam'iyyar a jiya Talata bisa tsarin majalisar dokokin Japan jam'iyya mai mulki ce ke zaben wanda zai zama prime minister yawancin lokuta shugaban jam'iyyar ne ke zama
To masu rai da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfi 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu kan amadadin ita Maryam Loda wacce ta yi gabatarwa sai kuma Julie Ladies Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.